Kungiyar matasan kabilar Birom ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta mai da jama'ar da suka kauracewa mahallansu dalilin tashin hankalin da aka yi shekaru da dama ana yi a nan jihar Plateau. A taron manema labarai da kungiyar ta kira ta bayyana cewa dubban jama'a ne daga ƙananan hukumomin Barikin Ladi da Riyom ke gudun hijira, lamarin da ya sanya 'ya'yansu shiga halin haula'i. Choji Daliop shine shugaban kungiyar matasan Birom ta ƙasa da ƙasa.
Akwai mutanen mu da yawa da hargitsin nan ya tada su daga guraren zamansu, wayansan su har ya zamana wanda ba su samun dama su koma gidajensu ko kuma su je su noma. Mutanen nan yin haka ya sa su wahala sosai. Mun kira wannan taron ne saboda shirye-shiryen gwamnati, musamman shirin nan na masu kiwon Fulani, masu kiwon shanukai. Muna da matsala sosai domin akwai gurarenmu da sun kai kusan 54 da a hargitsin nan an cire mutanenmu. Tsoronmu shine gurin nan ya kasa mana domin an ci kusa a gurin. Muna kira domin gwamnati tana da wannan yanci ta sa mutanen nan su koma gidajensu. Kamar yadda sun sa hankalinsu zuwa can ta arewancin Najeriya, sai su duba mu a ta nan domin a meza mutanen nan gidajensu.
Shi ma barista Daliop Solomon, ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar, ya ce suna goyon bayan gwamnatin jihar Plateau ta kafa dokar hana kiwo a fili.
Zancen satan shanakan da ake yi ba wai ana zuwa samu shanakan nan a makwanciyarsu ba ne, ana sace shanakan din nan lokacin da an fito kiwo. Amma muna tunani domin a rage exposing shanakai din nan zuwa ga irin wannan halayan da doka ta hana, zai yi kyau a introducing anti-open grazing. Kuma mun gan a cikin open grazing din nan da ake yi, sai a je a lalatar ma manoma da kayansa. Wancan kuma shine hanyar ci abincinsa, wancan ya zama shine rayuwarsa gabaki daya. Ka gani inda an hana da wannan zai kawo mana salama sosai, zai kawo mana jituwa. Sannan da same gwamnati ne kuma tana zuwa da labari da cewa tana so ta creating colonies. Mu tsoro mu muna gani watakila gwamnati tana tunani za ta kafa wayannan cattle colonies din a wuraren da an ka karbo. Shi yasa mun gani da cewa a'a.
To sai dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalong a wani taro na daban yace batun hana keɓe wuraren kiwo da wasu matasan jihar ke yi hanya ce ta kauda hankalin hukumomi. Daga binciken badakkalar da gwamnatin da ta gabata ta Jona Jantayi kan wasu kuɗaɗe naira biliyan 2 da gwamnatin Goodluck Jonathan ta bayar don tallafawa matasa.
I'll address later two stakeholders. What is cattle colony? What is grazing reserve? What is ranching?
Gwamna ya ce zan warware wa masu ruwa da tsaki a wani lokaci mai zuwa abinda ake nufi da filin kiwo, gandun daji da floatin kiwon dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.